Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Grace Alhera Abdu da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau Laraba, 4 ga watan Janairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji ci gaban hirar da Muryar Amurka ta yi da tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya, Malam Nasiru Zaharaddini, inda suka tattauna akan shahararren tauraron wasan kwallon kafar na marigayi Pele, musamman irin gudunmuwar da ya bayar a fagen wasan kwallo.
Wato, bayan sun ci kofin duniya na 1970 din nan da aka yi, Pele ya je Najeriya, sun je an yi 'yan wasanni, kuma wannan wasan da aka yi kasan ana yaki, ana kokarin shawo kan bangarorin guda biyu, kuma ana tabbatar ma babu wani abu da yake haɗa kan mutane a Najeriya ko a duniya kamar haka kwallon kafa.
Bayan haka, za ku ji cewa shugaban hukumar kula da harkokin ci gaban zangonnin kasar Ghana, Ben Abdalla Banda, ya ce gwamnatin kasar na so ta fito da wasu shirye-shirye da za su amfani matasa 'yan asalin kasar Ghana da ke zama kasashen Turai da matasan zangonnin kasar. Kamar kowace ranar Laraba a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon 'ya mace, wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa da ma sharhin jaridan kasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Majalisar Wakilan Amurka ta kasa zaben sabon kakakin majalisa a zaman kada kuri'a da ta yi jiya Talata, yayin da gungun 'yan majalisar dokokin Amurka masu ra'ayin riƙau ke ci gaba da kada kuri'a kin amincewa da yunkurin da ɗan jam'iyyar Republican Kevin McCarthy ke yi na jagorantar zama majalisa na 118. Bayan kada kuri'a har zagaye uku, majalisar ta ɗage zaman zuwa yau Laraba domin ci gaba da kada kuri'a. Wannan dai shine karan farko cikin shekaru 100 da aka kasa samun ɗan jam'iyyar Republican ko Democrat da ya lashe zaben shugaban majalisar a zagayen farko na zaben zama shugaban majalisar mai wakilai 435. Da dama daga cikin 'yan jam'iyyar Republican 19 da ke jan kafar kaɗawa masa kuri'a sun bayyana a cikin makon jiya cewa McCarthy ba shi da tsatsauran ra'ayin mazan jiya da ya isa ya jagoranci 'yan jam'iyyar. Saboda haka suka kada waɗansu 'yan jam'iyyar Republican da ba su tsaya takara ba kuri'a. Gabanin gudanar da gangamin neman kuri'a a jihar Kano yau Laraba, a jiya Talata, ɗan takarar shugabancin Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu ya gana da malaman ƙungiyar Musulmi na yankin Arewa maso yammacin Najeriya, inda ya yi alƙawarin cewa zai kafa hukuma ta musamman da za ta magance matsalolin almajirai a lardin Arewacin Najeriya.
If allowed to be president, I will appoint a special commission.
Ce, idan aka bani damar zama shugaban kasa, zan kafa wata hukuma ta musamman da za ta kula da matsalolin almajirai da ta'addabi jihohin Arewacin Najeriya, yayi alƙawarin cewa muddin aka zabe shi, zai aiki tare da malaman addinin Musulunci domin kawo ƙarshen matsalar almajiranci a Arewa. Baya ga haka, Bola Tinubu ya yi alkawalin farfado da masana'antu a Arewa, musamman a birnin da ke wayan Kano. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya ruwaito cewa wakilai da shugabannin 100 da kungiyoyin musulunci a jihohi 7 na shiyar Arewa maso yammacin Najeriya ne suka gabatar da jawabai a yayin ganawar da ke zama mai bangare na wato wani bangare na tallata manufofin Bola Tinubu ga 'yan Arewa gabanin babban zabe da za a yi a watan gobe. Wata babbar jami'ar kiwon lafiya a kasar Sin ta ce mace-macen da aka samu daga sabbin cututtukan COVID-19 na karuwa, sai dai adadin bai shige abin da aka zata tun farko ba. A cikin wata hira da gidan talabijin na kasar Sin CCTV Jio Yehue, jami'ar hukumar lafiya ta kasar ta ce muna da waɗanda suka kamu da dama, sabili da haka abinda mutane ke ji shine adadin waɗanda ciwon su yayi tsanani da kuma waɗanda ke kamuwa, waɗanda ke karuwa. Ta ƙara da cewa idan aka kwatanta da sauran ƙasashen duniya, kamuwa da cutar da muke fuskanta a duk faɗin ƙasar ba sabon abu bane. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotanninmu. A ci gaban hirar da abokin aikin mu Sarfila Hashim Gumel yayi da tsohon shugaban kungiyar ƴan jaridan Najeriya Malam Nasiru Zahiruddin a lokacin da ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa. Sun tattauna akan gudunmuwar da tauraron wasan kwallon kafa kuma tsohon ministan wasannin kasar Brazil Marigayi Pele wanda aka yi jana'izar sa a jiya Talata ya bada a fagen wasan kwallo.
To Pele dai na hadda shi sau uku. Farkon haduwa ta da shi lokacin da Najeriya ta je Tunisia muna yin wasa da Zambia a wajen cin kofin Afirka na 1994. Mun gaisa da Pele mun dan yi maganganu da shi sannan ban sake ganin sa ba sai shekaru hudu bayan nan da aka je cin kofin duniya a France 98 nan ma na gamu da shi mun tattauna da shi gani na da shi na karshe shine da muka je cin kofin duniya a Brazil cikin shekarar 2014 a nan ma na gamu da Pele mun musabaha da shi to ya gamuwata da shi kenan amma kowa ya sani cewa Pele babu kamarsa ba a yi kamarsa ba to ba za a iya cewa ba za a yi kamarsa ba tunda wannan sanin gaibu sai Allah amma dai a yanzu kam babu wani mutum kamar Pele a harkar kwallon kafa
wanda ya wasa
ya canja wasa ya ci kwallaye kuma ya wakilci kasarsa a cikin cin kofin duniya har sau uku to kaga babu wani dan wasa
da ya taba
yin haka a tarihin kwallon kafa na duniya.
Akwai wani labari da na karanta a jaridun Amurka ana da akwai alamun cewa wai Pele ya taba zuwa Najeriya lokacin yakin basasa har aka dakatar da wannan yaki saboda wannan wasan da za a yi. Ya wannan labarin yake?
Labarin gaskiya ne cikin shekarun 1970
me faru to
wato bayan sun ci kofin duniya na 1970 din nan da aka yi Pele ya je Najeriya sun je an yi ƴan wasanni kasan Najeriya na gayyatar wasu kungiyoyi ba na man cewa ko irin kungiyoyin Ingila din nan da yawa sun je cikin shekarun 1960 da 1970 duka sun yi wasanni kuma wannan wasan da aka yi an yi ne domin kasan ana yaki ana kokarin shawo kan bangarorin guda biyu su ga yanda za a zauna kuma ina tabbatar ma babu wani abu da yake hada kan mutane a Najeriya ko a duniya kamar haka kwallon kafa ina tabbatar ma cewa idan Najeriya na kwallo yau to ƴan Boko Haram ina tabbatar ma suna ajiye makaman su kidnappa suna ajiye makaman su
kowa na cewa Boko Haram ce
duk da cewa Boko Haram din suna ajiye makamansu suna kallon wannan kwallon babu wani abin da yake hada shi shi yasa muka ji haushi gaya da bana irin wannan abu da aka yi a Qatar a ce Najeriya ba ta je ba kuma ba ma mu ba mabiyan kwallo a Najeriya da masu harkar kwallon a hatta kasashen duniya da yawa suna sha'awar ganin yadda Najeriya take taka leda in an je cin gasar kofin duniya wanda na bi su tunda aka fara na bi su na gani na ga irin karbuwar da muka yi a duniya.
A gaida Sarfila Hashim Gumel da wannan hirar kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da sanyin safiyar yau Laraba cewa yawan amfani da wayoyin hannu da sojojin kasar ta Rasha suka yi nasa shine ya zama sanadin kazamin harin da sojojin Ukraine suka kai da ya janyo asarar rayuka a ranar sabon shekara kan wani barikin soji da ke karkashin ikon birnin Moscow. Sanarwar ta kara da cewa wannan al'amari ya baiwa abokan gaba damar bin diddigi tare da tantance wuraren sojoji domin kai hari makami mai linzami. Ukraine ta dauki alhakin kai harin a Makiva ranar Litinin. Babban jami'in soji na kasar Rasha Lieutenant General Sergei Sergeyukov ya faɗa a cikin wata sanarwa ta faifan bidiyo da ma'aikatar ta fitar da safiya yau Laraba cewa adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 89 daga 63 da aka sanar ranar Litinin.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma zamu sake koma bangaren rahotannin mu. A lokacin da yake rangadi a kasashen Turai, shugaban hukumar kula da harkokin ci gaban zangonnin kasar Ghana ya ce gwamnatin Ghana na shirin fito da wasu shirye-shirye da za su amfani matasa 'yan asalin Ghana da ke zama kasashen Turai da matasan zangonnin kasar don samun ƙarin fahimta a fannin al'adu, siyasa da sauransu. Wakilin muryar Amurka Redwan Abbas ya aika mana da wannan rahoton daga birnin Accra.
Jami'in na shugaban kasa da ke kula da sha'anin cigaban zango da sauran yankuna maras cigaba, Ben Abdullah Banda ya kwashe tsawon mako daya yana rangadin Turai, ya kuwa suma ne daga Den Haag cikin Holland, inda ya yi wani kasataccen taron mawara wadda wata kungiyar Islama wato Sauti Sunna na Turai ta shirya. Ya dai jaddada irin gadammawar gaske da mazauna ga kasashen waje ke bayarwa ga cigaban Ghana a zancen irin kuɗi da suke aikowa da zuba jari a fagen gine-ginen gidaje daga Holland ya wuce zuwa Brussels, inda ya sadu da al'umma musulmi 'yan zango a can sun ka tattauna kan ya shiga Hamburg a kasar Jamus. Babban masallacin 'yan Ghana Hamburg Masjid Rahma na karɓan bakuncin sai ya shirya tarin shirye-shirye da za su ba jami'in damar zantawa da kungiyoyi da yawa a wurin ɗayan irin zaman nan. Mr. Banda ya yi bayanin nauyin da ke wuyan gidauniyar taraya zango da kuma abin da ya sa ya kamata ɗiyan Ghana a waje so masu shiga a dama a sha tare da su.
We need to link up with the youth here with the youth in Ghana. I know for the youth in Ghana to have
muna buƙatar mu haɗe matasa a nan Turai da matasan na ƙasar Ghana. Na san mawuyacin abu ne wurin samun visan matasa su shigo nan Turai, amma ku sauki ne a wurin ku in za ku tafi Ghana ku sadu da su. Muna buƙatar mu sanyan shirye-shirye tsakanin ku matasa, yadda matasan zangonnin Ghana za su koyi al'adunku na nan, su kuma mu koyi nasu na 'yan Ghana. Akwai shirye-shiryen matasa da gwamnati ke gabatarwa waɗanda za a nuna wa matasa da ke nan yadda ba wai kawai za su amfana da abin da suke da shi a nan Turai kawai ne ba, in a nan gaba rayuwarsu za su zuba jari a Ghana. Don shi ya kamata su yi amfani da ɓangarorin biyu don amfaninsu. Ya ce sun yi sa'a suna nan Turai, amma kuma za su iya bin asalinsu zuwa Ghana. Sheikh Ahmed Tijjani imamu ne a masallacin Fise, malamin makarantar rantan boko kuma mai fashin baki a harkokin yau da kullun.
Babban alhaji ne na farko zai karfafa zaman lafiya a tsakanin mu, da kuma sani irin abin da ke faruwa a waje da wanda ke faruwa a gida, da yake kuma abu ne da yake an bukaci a aiwatar da shi akan huska na neman ilimi. Wannan shine ahammu shay, domin ilimi shine hakikanin ruhin ƙasa. In lamarin neman ilimi da hanyar samun ilimi ya yi rauni, to ƙasa za ta faɗi kuma ba za ta ci gaba ba.
Ko yaya matasa ke ganin wannan shirin?
A ra'ayina abu mai kyau ne sosai, saboda matasan zango da ke zama a Turai za su samu hanyar koyar al'adunmu na kasan Ghana, wato na zango gaba daya, al'adun Hausawa, al'adun Dagombawa, al'adun Fulani. Mu kuma da ke nanga za mu iya samun hanya mu koyi al'adunsu na can wanda ba mu sani ba.
Wannan good idea ne, saboda yawanci matasan da ke a nan Ghana suna ganin kamar shi sun je can Turai sannan za su yi su make it in life, saboda shi samun link tsakanin waɗanda ke nan Ghana da Ghanaians da ke can Turai kuda ya je na dai bari kum ya yi sauki.
A dai shekara ta 2017 gwamnati ta kafa gidauniyar raya zangonni yadda za a inganta halin rayuwa, tattalin arziki da zamantakewar zango a Ghana. Redwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla a gaida Redwan Abbas, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ƴa mace. daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ilimin ƴan mace a arewacin Najeriya ya kasance wani al'amari da ke da baibaye da wasu al'amuran da za su iya janyo koma baya kan ilimin ƴaƴa mata, cikinsu har da talauci. La'akari da wannan batu ne ya sanya gidauniyar Rafa ta bijiro da wani shirin karatu ta yanar gizo domin cike wannan gibi na karatun ƴaƴa mata a Najeriya. Wannan shine akalin shirin ciwon ƴa mace a yau. Kuma na samu tattaunawa da sarkin Hausawan Buhari danta ne dan tsoho da shugabar kungiyar Rafa Dr. Sa'adatu Mahdi Ginshiki, wacce na fara da yi mata tambayar makasudin samar da wannan shiri na ji ilimi.
Shirin ji ilimi wata fasaha da Allah ya kawo mana. Mun samu dauki daga gidauniyar da ake ce ma Malala Air Pakistan da Aika Foundation, saboda ita lokacin da ta samu kyautar Nobel Prize ce ta sashi a cikin wata gidauniya wadda take kokarin ganin ƴaƴa mata duka a duniya sun yi karatu akalla dai zuwa secondary school, sannan kuma a samu yadda za a jawo hankalin su a muhimmancin a sa ƴaƴa mata makaranta, a kuma tabbatar da sun gama. Cikin iko Allah mu ma mun samu wannan tallafi daga wannan kungiya. An ga muna da wasu shirye-shiryen da ke magana akan ilimin ƴaƴa mata. To wannan ayyuka da muke yi na ganin cewa ƴaƴa mata sun ci gaba da ilimi shi ya jawo hankalin ita wannan gidauniya. Kusan su hudu suna kiran mu mu karbi kudin su. A wa'ancan hurumi uku muka ce musu gaskiya aikin da suke so mu yi ba zai yi ba a Najeriya. Amma da suka zo da wannan saboda itula'in corona ya kama duniya baki daya. Suka ce mun ga al'umma sun yadda da ku, neme yadda za mu taimaka ma yaran nan, musamman na ƴaƴan da wa'anda hannu ba su da karfi. ƴaƴa masu iyaye da karfi sun tafi da computer da handset da waya, ana ta duba ana samu a yanar gizo. Ita ko wannan ma abincin da za a samu gidansu bare a bata data ta saya ta je ta ko abin ga ko kuma a biya mata lesson babu. So sai muka dauki wannan mawdu'i muka an samu nasarar wannan. Na biyu kuma shi wannan ji ilimi wani gaba ce na wannan aiki da muka yi. Yanzu mun samu kusan ƴaƴa mata 3,000 da wani abu a cikin shirin mawdu'in ƴaƴa su koma makaranta kuma su ci gaba na Malala din na shi wannan gidauniya. To sai muka ga akwai wa'anda daga aji 3 ne zuwa 4 muka kai su. Shi kuma shiri ya tsaya. To sai muka ga wacce dabara za a yi a ci gaba da samun wannan. To shine muka kirkiro wannan shi ji ilimi, wato Girls Innovative Learning Management Initiative.
Dr. Me samar da wannan farfajiya ya kunsa?
Mun kirkiro wannan an sashi a yanar gizo-gizo. Kamar sanin kowa ne, yanzu yanar gizo-gizo komai ma nan yake. Barante ta TikTok ko ce ta jawabin da ba shi ba da wani wanda baka sani ba, ta nemi ilimi. Data da za ta dauka bi fita 200 ba. Ta yi lesson kusan 4 a cikin awa 5 a rana, inda ta tsaya ma za ta iya bari ta je ta yi wanke-wanke ta dawo ta ci gaba.
Alhamdulillah, kamar yadda kika ji wannan kungiya ce wanda ba ta gwamnati ba, tana bi makarantu, tana tallafawa ƴaƴa mata musamman wanda ko suka bar makaranta saboda wani dalili, dalilan kuma suka hada da rashin iya biya kuɗin makaranta da iyayensu talaka ba su yi ba, suka hada da mutuwar uba wanda in babu wani dan uwa mai ƙarfi wanda zai dauki nauyin su da dai sauran waɗannan dalilan, shine waɗannan kungiya suka shigo suna tallafa musu. Suka kuma shiga makarantu domin su tallafa ma gungun ƴan mata domin su fara musu ƙarfin gwiwa. Makarantar nan fa dole ne akan ku, domin ku ne malamai na farko na yaranku. Makaranta yana da muhimmanci akan ku, mun amfana ƙwarai.
Ko za ki iya bada misalin irin ayyukan da kuke yi a Rafa da har ya janyo hankalin wannan gidauniyar?
Kungiyar Rafa wanda an kafa ta 1998 amma ta fara aiki da tara, tana cikin kungiyoyi da ke rajin kare haƙƙin ƴaƴa mata da mata kansu, da kuma ganin cewa al'umma sun samu zamantakewa mai kyau a cikin gidajensu. Zamantakewa ta adalci wa juna, zamantakewa na adalci na nauyin da aka dora ma kowa, ke a matsayinki na uwa, shi a matsayinshi na mai gida, biyayya ƴaƴanku da kuma ire-iren wannan. To gaskiya sun yi sha'awar yadda mun dauki abin gaba ɗaya, mun hada uwa da uba da kowa. Ba cin haka kuma mu muna da kalaman ma da ba mu amfani da su. Hasali kuma mun amince da cewa hannu ɗaya bai daukar jinka. To kungiyar mu ma gaba ɗaya tana da maza da mata da kuma matasa. Abin da yasa muka yi wannan saboda kamar yadda nake miki, ita zamantakewa ba hannun mutum ɗaya take ba, kuma an tsatsara ta. To sun yi sha'awar wannan na farko. Na biyu sun yi sha'awar ayyukan da muke shekara kusan 20. A Rafa ne muke tsayawa mahaifin da ya cire diya daga makaranta, mu zauna da shi mu neme shi mu kawo muryoyin manya ko malamai ko iyaye a samu a shawo kansu. Na ai kokari a bar yarinya nan ta gama karatun da ta fara.
Kun taba yin rashin sa'a a wannan aikin naku, kasancewar mahaifi da diyarsa yana da matukar sarkakiya a ce wani ya shigo akan abin da baya so?
Mu dai alhamdulillah a shekara 23 nan da muke aiki, ina ga rashin sa'a mu biyu ce kawai, inda ba mu samu nasara wurin daidaita ko kuma kyautata tsakanin mahaifi da ɗiyarshi ba. Kuma abin da ya bamu sha'awa a ciki shine duk bayan wannan mahaifinta bai kita ba, ita kuma ba ta guji gida ba, amma auren an yi shi dan dole bayan da muka iya. To amma koko da muka shine a batta ta gama, aka kuma batta ta gama. Ko da tace ba ta son miji tunda uba ya riga ya bada ya hana wani wilaya kuma ya dauki wilaya a hannun shi, bai da muka iya haka muka hakura. Ita kuma wannan mahaifin ya ce mana shi in dai matsawarsa ta gama makaranta to babu shi babu ita. Saboda haka sai wani ne ya dauki nauyinta ta gama karatun cikin ikon Allah ya rayu ya ganta ta zama wani abu. Amma sai ya kasa ya yafe mata. Ko da muka ji dadin bai karatun rashin iya shawo kan shi ya yafe mata bai bada dadi ba. Saboda an ce in rai ya baci ka da hada hankali da tuwa a ciki. Amma duk sauran da inda muke kokari Allah ya sa muna samun nasara, a samu daidaito ne, a samu yafiya, a kuma koma daidaito ne da iyaye. An san da zafi ku bai ce ga abin da yake so daya ce bai so. Amma in manya sun shiga sun sa baki, in masana sun shiga sun sa baki, in yan kai kawo sun sa baki, sai kiga an dan daidaita.
Baka dan yi tsokaci akan irin sauyin da aka samu a cikin al'umma sakamakon shi wannan shirin.
An samu sauyi domin mata da kansu wanda suka ci gajiyan wannan shirin sun nuna godiyansu.
Tunda wannan su kudin su zai kare, mun kuma sai mun je mun sake farauta na wasai kara mana mu ci gaba ko mu kara girman abu. Bari mu samu wata dabara da kafin nan wayanda muka dauko daga uku din nan za su hudu biyar shida su sai su ci gaba. Wayanda suka kai shida za su wuce su shiga jami'a, su kuma za mu sa su akan wani abu shi ma haɗe layo cikin wannan abu na yanar gizo gizo. Abu na uku kuma game da shi wannan shiri kyauta ne. Kamar yadda kika sani shi ji ilimi a yanzu shekara guda za a yi cir mun riga mun biya kudin shi, wanda in ba dan mun biya ba duk wanda zai shiga sai ya biya ₦250.
$250
ba mu za a ba ba.
Na gane.
Yawwa za ta shiga shiga daya, saboda haka in za ta shiga hudu
$1,000.
To mu yanzu abin da muka samu muka biya na yara mata dubu kuma shekara daya, wanda muna sa ran kahin nan mun kara rorowa sai mu ci gaba da kara biya wasu suna samu. Sannan kudin ba rafa za a ba ba. Ba mu bane ba. Injin din rana gizo gizo kafin ka shige shi akwai kudin da ake biya. To kamfanin da muka yi wannan aikin da su za a biya su ma su ci gaba da biyan kudin hakki da halaccin shiga yana giza giza. Ba ma biyan kudin aikin bane. Mu kuma zamu ci gaba da biyan malaman makaranta, muna aiki kamar yadda kika gani, muna aiki nan tare da hukumomin ilimi na Najeriya, kuma ilimi ta kasa da su subeb da su adum sa'ilin nan mun yi wani kuma kokari. Saboda abinda muka gani sai kiga kin je wasu makarantu yanzu an kai har aji uku SS3 ba a fara turanci ba. Da gaske wasu kuma sai kiga an fara turanci amma yaran ba su fahimta. To sai muka ce bari mu mai da abin da Hausa. So yanzu idan ka ga dama kika ga dama kika shiga zaki iya yin ko na Hausa ko na Turanci. To ɗaya daga cikin abubuwan da muke yanzu za mu koma farauta don mu samu mu fassara shi zuwa gbagi, mu fassara zuwa harsuna daban-daban, yadda duk daga inda yarinya ta shiga wannan yanar gizo-gizo kuma ko ina take za ta iya ta samu.
Kasancewar wannan shirin ya zo karshe, akwai wani yunkuri da ku za ku yi a matsayin kula iyayen al'umma da haɗin kan gwamnati domin tabbatar da cewa an dora akan wannan shirin?
Irin waɗannan ayyuka ne ma na sarakuna don tallafawa al'ummansu. Alhamdulillah muna da sarki wanda an kawo irin wannan program ɗin kwanaki kaman shi nashi ma yara ne wanda suke yawo a titi, iyayen su ba su iya tura su makaranta ba, kuma waɗannan makarantu har yanzu suna ana kiransu makarantar talakawa. Har yanzu sarki na ci gaba da gudanar da wayannan makarantu. To haka zalika wannan in Allah ya yarda shi ma ba za a bar shi a baya ba. Duk lokacin da sarki ya samu labarin ga wata yarinya na ko ubanta ya mutu, muna da ma kungiya na kula da marayu sosai, kafin ma a shigo da su sarki zai sa hannu da yardan Allah ba za a bar shi a baya ba.
Kin yi bayani cewa za a fassara darussa zuwa harsuna da daban-daban, ina hikimar yin haka?
Dalilin da yasa muke so mu amfani da harsunan nan saboda wani abun yaro ma ya wuce inda zai fahimci shi. Amma tunda harshen shi ne na haihuwa, wani abu in bai gane da turanci ba zai gane da wannan, sannan sai ya dawo na turancin dan da turancin zai rubuta jarrabawa. In ya samu wata tangarda akwai inda zaka iya yin tambaya a shi wannan farfajiya ji ilmi zaka iya yin tambaya. To naga kaza, amma haka na fahimce shi da yare ko kuma haka na fahimce shi da turanci, menene abin da zan fahimta? To sannan zamu sake har yau mu koma muna farautar masu tallafa mana dan a fada shi mu kai shi can kasa. Dan ɗaya daga cikin farfajiyar da muka yi akan wannan muna ce mishi Rafa Online Academy, za mu yi magana inda mata za su iya shiga suna jin shawarwarin zamantakewar aure, za su iya jin shawarwarin yaya ne ne zan yi idan naga kaina cikin halin haula'i, wa zan nema, yaya zan yi, kai kalami ma na magana tsakanina ko da mijina ko da ɗana ko da makwabci, duka a ciki muna koya musu.
Mai sauraro, duka-duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Sai a kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ni lafiya.
Madalla a gaida Aisha Mu'azu. Yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasa Kamaru.
Da jarida da Chronicle da muso masharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shine an haramtawa haswasi ayyuka na cigaba saboda ni mamban majalisar ɗan adawa ne. Jaridar take Alhaji Muttaka Muhammad, mamban majalisar dokoki na haswasi kuma chief whip din marasa rinjaya majalisar dokoki, ya zargi gwamnati da haramtawa mazaɓarsa ayyuka na cigaba da gangan saboda shi bin daga ɗan adawa yake. Yana wannan magana ne a wurin wani taro na Kirista a ainihin mazaɓar da musulmai ne sun kafi yawa, inda ake son a tabbatar da yanayi da ya dace wa ainihin zamantakewan Kirista da musulmi cikin zama lafiya. Musaka ya zargi gwamnatin New Patriotic Party cewar da kamun mulki a shekarar 2017 ta dakatar da duk ayyuka na cigaba kamar makarantu da hanyoyi a cikin mazabansa, ba kamar gwamnatin NDC da ta yada ayyuka na cigaba a fadin kasar ba. Dandalin e-pharmacy na kasa yau take soma aiki kai tsaye. Baumiya ne ya faɗi haka, kuma jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce dandalin nan na Ghana National Electronic Pharmacy Platform, wadda aka fi sani da suna e-pharmacy platform, yau zai so ma aiki baɗin ƙasar kuma kai tsaye. Mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Bawumia ya ba da sanarwa haka. Wannan dandali na e-pharmacy dai na faɗin ƙasar gabaki ɗaya, dandali ne na pharmacies ɗin da aka yi rajistan su, abinda zai bari ɗiyan Ghana gabaki ɗaya su iya cikin sauki su upload, wato su ainihin cike shi tare da sayan magungunan da suke bukata akan dandalin, yadda za a isa musu da shi inda suke da zarar sun yi rajista da wannan dandali da ainihin Ghana kadinsu. Za a soma amfani da tsauraran matakai a tashar jiragen saman kutuka da ke anan Accra, somi daga ranar Juma'a. Jaridar da Herald ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce kamfanin jiragen sama na Ghana GACL a takaici ta sake nazarin ka'idodin ta dangane da cutar COVID-19 wa ainihin kutuka International Airport, wadda zai soma aiki ran Juma'a 6 ga watan Janairu. Game da abin da ka'idodin da aka yi nazarin su suka nuna ne, duk fasinjojin da su sauko daga kasar China za a buƙaci su gabatar da gwajin da aka yi musu na COVID-19 PCR test kenan sa'o'i 48 gabanin tashin su daga inda suka fito. Bugu da ƙari kuma fasinjojin za a buƙaci su yi gwaji daga nan da isowansu a Kutuka International Airport ba tare da sun biya ko sisin kwabo ba. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanan Lamu Tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
Madalla a gaida Redwan Abbas. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyan Makaru, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.